السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأن شين درسينا قوم شابكوا إلى درس تفسير رمضان نشي كرا تدبو لير دريهدو دا أربعين دايا دا قلتا فرد الأذهان إلى معاني القرآن نألقالي الإمام أبو بكر محمد قمي، wanda muke karantawa daga wannan masallaci na Juma'a na ASB da yake layin babban dodo makera Kaduna ta Najeriya. In Allah yarda, za mu tashi a aya ta 34 daga cikin suratul Nisa'i. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا.
نعم حسبك. مالن يتي ثم بينا نظام المنزل. A wannan aya da zamu karanta, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani akan tsarin gida. Kasan gida wato wata daula ce karama. Kai ne gida, gidanka nan ne country ɗinka, nan ne garinka, kai ne Mr. President, kai ne chief security na wannan gida. Sannan kuma ga matanka wa'anda su ne ministocinka na cikin gida. Sannan kuma ga ƴaƴanka wa'anda su ne dukkan su dai citizen ne, ƴan ƙasa ne, kowanne wancan commissioner ne, wancan gwamna ne, wancan kaza ne. Gidanka nan ne masarautarka, nan ne kake mulkinka. Ta yiwu idan ka fita waje ka tafi wurin aiki kana da oga ya maka tsawa, idan ka je kasuwa da akwai wanda kake sari a wurin shi kana roƙo kana sanyin murya a samu dai a daidaita a samu na abinci. To kai kuma idan yamma ce ka dawo gida, to nan kai ma kai ne oga, kuma za a sassauta maka murya da sauransu. Shi yasa ka gani namiji baya so matar shi ta daga mai murya, dan da wanne zai ji? Idan ya fita waje akwai wanda zai mai tsawa fa, akwai wanda in yana so ya ganin shi sai ya, in yana son ganin shi sai ya nemi appointment. Idan kuma ya ga dama ya ce ma ba zai saurare shi ba, ko shi wane ne? Shugaban kasa shine dai babba gaba daya a kasa. In gwamna zai ganshi sai ya nemi appointment, in an ga dama a bar shi, in ba a ga dama ba a ce yalla bai, ya ce bai san ganin ka yanzu, ba yadda zai yi. To kuma in ya dawo gida sai ita ma matar shi ta ce ba ta san ganin shi yanzu, to da wanne zai ji? Kai ka fita waje, can abokan aikinka akwai wanda yake gaba da kai, ko abokan kasuwancinka, akwai inda ka je kana neman wani business wanda yake rike da abin ya ce baya san ganin ka. Sai kuma ka dawo gida ita ma matar ka ce ba ta san ganin ka. Kawo ga ya bala'i ya auku. Dan haka wannan aya da zamu karanta, Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar mana da tsarin gida, tsarin yadda ake zaman gida. Wal qiyadati wal qiya'a bayanan nizam al manzili wal qiyadati fihi, da kuma tsarin yadda ake shugabanci a gida. Fa qala, sai Allah subhanahu wa ta'ala yace doka na farko da yake daidaita gida, gida ya zamana ya daidaita ya tsayu, shine ar-rijalu. Ar-rijalu kenan mazaji. Ar-rijalu qawwamuna, mazaji sune ke tsayuwa tsayayyen namiji. Wannan shine abin da ke fara gyara gida. don wani lokaci mata suna latsa mini mu maza zaka zo sai matar ta ce ita kanta ta san abu kaza ba zai yiwu ba amma barin dan ce me na ji ko ne zai ce to ikon Allah kai kafin ka dawo ita a ranta ta san cewa abin nan ba zai yiwu ba sai ta ce amma dai bari in ka dawo zaka latsa ka tana da kana dawowa kuma ta ce maka mai gida kaza za a yi a'a to ai ke ma kin san haba mai gida to in ba ai wannan abun ba kaza sai sai ga an shawo kanka sai ayi sai bayan ka fada sai ka kilkile da dariya ta ce wallahi ban tsammanin zai yi ba Allah dai ya dora ni akan shi to dole sai ya kasance da akwai babba a gida idan gida ba babba ba namiji to akwai matsala sai an samu kawwa muna tsayayyun mazaje wanda abinda zai zamo maslaha a gida ya zama shine zai yi abinda ba zai zamo maslaha ba a gida ya ce ba zai bari ba wai dan Allah jama'a menene yasa to da dama sai kaga an ce dukiyan gado ba ta da albarka ba ba ta da albarka bane kawwamunan ne shi rijaludin ne ya mutu to da ya mutu a da yana da rai in naira miliyan gashin tinki ya gare shi idan wani dan shi ya zo ya ce baba a sai mun mota sai ce kai ta cika ba da wuri ba za a siya ba kaga ana maintaining din kudin amma yayin da mahaifin ya rasu aka raba gadan dan in zai sai mota sai ya nemi shawara kawai an bashi shi ina shi gashi kowanne yaro an bude mai account an zuba mai miliyoyin kudi kawai sai dai yaje ya samu kamfanin mota ko da uwar shi ba zai shawara ba kawai sai yaje ya samu wani kamfani ya ce yana so ya sai mota iri kaza iri kaza motan din ma yana son a maida ita educate ai mata editing a gyara kaza ai mai order a fitan mai da komai a caccan zame ita kujerunta a cire a sanya mai leda duk ya komai ya shigo kawai ya dawo a ce a wani kayi mota ne ce eh wallahi nayi mota wato yaga uban da zai hana shi tunda dai uban ya mutu to shine ake cewa dukiyan gado ba ta da albarka ba haka bane babu mai tsayuwa ne a kanta amma in yaran aka samu tsayayyu to kuma sai ce albarka fiye ma da na uban in dai aka samu tsayayyun yara masu hankali shi yasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna mazaje fa sune tsayayyu musallatuna sune masu karfi alal nisa'i akan mata yu'addibuhunna su dinga ladaftar da matan mata ba sa san wannan maganar to Allah ne yake Allah ne yace namiji shine oga kuma dole ne su dinga ladaftar da ku mata inda a ce mata za su gane karfin mace yana cikin rauninta ne wannan raunin nan nata weakness din nan shine power dinta a yayin da mace ta kasa fahimtar haka ta ce ita za ta dauko karfin za ta gwada kwanjinta to shine kuma za ta fadi warwar amma yayin da mace ta nuna cewa ita ne raunin ce to nan za ta samu daukaka ai man tawaba alillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai dan Allah sai Allah ya daga shi a yayin da mace ta fahimci ita ne rauni ce ta yadda da rauninta to sai Allah ya daga ta a yayin da ta zo ta ce tabijan da me kafi ni ai ni duk abin da kai min sai na rama to ta fadi warwar mata ku rike wannan sirrin shi sirri na zaman gida shine ar-rijalu qawwamuna ya zamana akwai mazaje tsayayyu shi yasa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata mata cikin matan lokacin babban mace ce wani yazo neman aurenta da yazo neman aurenta to shi ma babban mutum ne sai yake ce mata to ni fa gaskiya ina son ki da aure amma ni mutum ne mai dokoki doka na ni gidana ba'a kaza gidana ba'a kaza gidana ba'a kaza tace nagode wa Allah da ya dawo da ya kawo min kai dama ina son namiji ne tsayayye wanda zai bani umarnin ga yadda za a yi kaga wannan mata ce mai hankali ta san ar-rijalu qawwamuna sai an samu tsayayyen namiji gida yake yin kyau amma yanzu ne idan ka je neman aure wurin mace kana zuwa eh to dama wallahi na ganki ne kuma na ga cewa ya kamata ka daidai tsarin ka dai kana gama gabatar da kanka ka tsaya abinda yarinyan zaka fara cewa to ni gaskiya ina da dokoki ya kamata wai ita ce zata baka dokokin to ka ko san daga nan an fara samun matsala to ni dai gaskiya ni fa in muka yi aure ni a gaskiya ina da dangi da yawa duk sunan da za a yi fa sai ka banni naji yace to naji na yadda zaki suna to kuma banda wannan mu fa dangin mu suna da yawa wa'in su ma a Zariya suke wasu a Kafancan wa'in su a Kano wa'in su a Sokoto duk inda biki ya tashi za a yi aure zaka banni in je yace na barke ki je lalle fa ya aure jakadiya kenan shikenan to ni kuma gaskiya bana sa hijabi eh to ai da ma hijabin dai ko dai galan ni dai galan zan sa shikenan ba komai ni dai kaza duk wai sai to kai ka san cewa lalle aure ba zai kyau ba amma yayin da aka samu mace mai sami'ina wa ata'ana to wannan shine gidan aure yake kyau idan kina ganin zaki juya mijinki to kina bata gidanki ne kina bata ƴaƴanki idan kuma kika yadda mijinki ya juya ki to zaki gyara gidanki ki gyara ƴaƴanki ki nuna wa ƴaƴanki cewa kun ga babanku ko ni sai abin da yake so nake yi to su ma ƴaƴan sai su zama masu tarbiyya amma idan ƴaƴan har suka fahimci sai abin da kike so baban su yake yi an samu fashal an fadi warwas gida ya lalace ko ba dade ko ba jima sai kun yi da na sani a bari yadda Allah ya yi rayuwa hakan nan take a batta a haka ita rayuwa ta gida hawa uku ne a fahimci wannan darasin hawa na farko shine a lokacin da mijin shike da ƙarfi sai abin da ya ce hawa na farko kenan lokacin nan za a fara aure in sun yi aure tun shekara 25 ko 30 za a yi ta wannan mataki na farko wanda miji sai abin da ya ce a gidan haka za a tafiya har zuwa shekara 50 daga shekara 50 zuwa 60 kafin a kai 60 to wannan ƙarfin na mijin zai tashi daga hannun mijin zai koma hannun matan tafiya ta yi tafiya to shi ma yanzu ƙarfin shi ya ragu za a dawo in za a yi abu sai ya ce to wance me kike gani ta ce eh mai gida gaskiya kaza za a yi shi ya fi dacewa sai ya ce to inda za ki haƙuri za a kai wannan lokacin da ke ma za ki dinga ba shi umarni kakki gaggawa amma ki yadda in kuka yi aure ya zama shi ne mai ba da umarni ya sanya gidan a kan seti ya tarbiyyantar da gidan in gidan ya ɗau seti to naki lokacin kuma zai zo lokacin shekaru sun zo me daga 50 zuwa 60 to lokacin kuma in za a yi abu zai ce wance yaya za a yi ne ta ce eh mai gida ai dama kaza ake yi haka ya kamata ai sai ku ga mai gida kuma matar ce lokacin sai shawaran ta yake bi sai ka ji an ce ai wani babba ne shine gwamna shine shugaban kasa amma wallahi sai yadda matan nan ta ce eh an zo wannan gaban ne an zo wurin kenan amma kai ka taba ganin yaro dan shekara 25 ko 30 ana cewa sai yadda matar ta ce da shi ta ma isa to lokaci ne mata in kuka hakuri ba kuma na ku lokacin ba da umarnin zai zo dole mu bi ku to ana nan mataki na biyu kenan sai mataki na uku mataki na uku shine ita ma matan za ta gama bata na za ta na ta umarnin har na tsawon shekara 20 daga lokacin da miji da matan nan suka kai shekara 60-70 to lokacin kuma ba su bane masu gida ƙarfin zai koma hannun ƴaƴansu ne sai ka ji idan za a yi abu sai uban ya ce a kira wani wani eh to ƙaninka ne yake neman aure yaya za a yi sai ce eh baba kaza za a yi a'a baba kai wannan maganan baba a batta yaron nan bai dace ya aure yarinyan nan ba sai to ka kira shi kai mai baya shikenan shi ma uban ya zama maganan ka yake ji ita ma uwar to wani zo za a yi abu kaza kaza to ya za a yi ce eh mama kaza za a yi to shikenan dan nan ita ma sai maka biyayya haka rayuwa take mataki uku ne na mulki a gida miji zai nashi mulkin ya gama idan ya gama to lokacin mamar ita kuma ta matar ta zama babban mace ita ma kuma to lokacin shi kuma ya kai 50 au 60 to lokacin shi ma zai sauko in ya sauko ita kuma ce za a dinga to wance yaya za a yi eh kaza za a yi alaji kawo kaza kaza za a yi alaji kawo kaza sai yadda ta ce za a yi sai a ce ai sai ta ai tana juya shi ana nan in ta gama nata umarnin lokacin ƴaƴansu kuma sun kai shekara 50 misali to lokacin da ƴaƴa suka kai shekara 50 kuma su za su dinga cewa iyayensu baba kaza za a yi a'a baba kar a yi abu kaza a'a baba gonan ka tauri kaza ma ka sai da ita za su dinga ce me ga yadda zai yi to haka rayuwa take idan aka fahimci haka duk sai a taru a mutunta juna a ba miji dama tun wuri ya sa gidan shi akan seti gidan ya tarbiyyantu kin kafin karfin shi ya kare ya zama shi zai dinga karban umarnin ƴaƴan in ba a ba su tarbiyya ba to yana ji yana gani tun da ran shi za su watsa mai gida Allah ya kiyaye. Allah ya ce bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah subhanahu wata'ala shine ya sanya maza su ne tsayayyu akan mata, saboda Allah subhanahu wata'ala ya fifita sashin su akan sashi, ai bi tafdilihi lahum alaihinna. Allah ya fifita maza akan mata bil ilmi, maza sun fi mata ilimi. In za ka kwatanta ka gani, idan kai ka yi karatu ka tuna matan da kuka yi karatu tare da su, kowane irin karatu ne, idan ne bisin ne, sai ka ga cewa ko da an samu ta haziƙar yarinya a ajin, in an ci gaba an ci gaba shekaru na zuwa mata, kai ma shekaru na zuwa maka, sai ka ga mazan da suka yi karatu da ita ko da tana cikin su cin jarabawa, to sai an zo kuma daga baya sun fita ƙwarewa. In karatun addini ne, matan da kuka yi karatu da su, sai ka ga cewa nan gaba mazan kuma su ne malaman, matan kuma sun yi sanyi. Haka Allah ya kaddara. Wal aqli da hankali, sai ka ga cewa namijin ya fi hankali. Wannan ko a rayuwa ka tsaya ka duba, idan namiji ya zo da mota in zai yi parking, tun daga nesa ya riga ya kalli inda zai yi parking, yana zuwa kawai kwana zai yi hannu ɗaya shikenan. Amma in mace ta zo in za ta yi, sai ta yi inda-inda. In namiji in zai yi rabat da mota, yana iya juyawa hannu ɗaya kawai ya fita da gudu. Mace kuma in ta yi haka sai ta faɗa kwata. To hakan nan Allah ya yi mu, kowa yana da nashi ƙarfin da nashi raunin. Mata sai su sani raunin nan nasu da Allah ya yi su da shi shine ƙarfin kuma. A haka ne za su samu komai nasu. Wal wilaya da jagoranci wa gairi dalika. Shi yasa za ga har manya-manyan ƙasashen duniya waɗanda suke cewa mata 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 mata, za ga cewa har yau mafi girman matsayin da suke ba mace shine kaman ƙasar Amerika, a ce sun ba mace ministan harkokin ƙasashen waje, shine babban matsayin da suka ba mace. Amma har yanzu za ga shugaban ƙasar su namiji ne a Amerika, mataimakin shugaban ƙasar su na Amerika shi ma namiji ne, ko mace ba su ba za su president ba har yau. To za ga cewa matan nan wani lokaci yaudaran su ake, su kansu turawan ba su yadda sun saka wa mata abu ba, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowa nashi ne. Kai ka zo kai wa mutane mulki, in ka koma gida kai ma matar ka taimaka mulki, shi kenan, daidai kenan, sai a zauna lafiya. Wa gairi dalika, wa bima anfaqu, Allah ya fifita maza akan mata ne, saboda maza ke cefa ne alaihin, da su suke ci da su, min amwalihim, daga dukiyoyinsu, lil mahari, namiji ke bada sadaki, wan nafaqa, namiji kuma shine yake ciyarwa. Amma dai kafin ai maganan ciyarwa da cefane, Allah ya yi magana bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dan kada wata ta ce ai ni miji na ni nake yin cefanan. Eh, ke kike yin cefanan, amma kafin Allah ya yi maganan cefane, sai da Allah ya ce ya fifita shi akan ki, ko ba cefane, Allah ya ce ya fifita mijinki akan ki. Wa an abi hurairah, daga abi hurairah radiyallahu anhu, anna rasulullah, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala, yace law amartu ahadan an yasjuda li ahadin, inda zan umarci wani yi wa wani sujada, la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha, da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada, saboda girman haƙƙin miji akan mata. Dan haka sai Allah ya ba mu sirri, mata su sani ga yadda al'amarin yake. Wa'inna mata ne suka fi kowanne a wurin Allah, sai Allah ya ce ga siffofin matan da suka fi kowa a wurin Allah, ya ce fasalihatu, matan nan salihai, mata na ƙwarai, mata na gari, ingantattun mata, minhunna, daga cikinsu mubtada kenan, wa kabaruhu, ingantattun mata, nagartattun mata su ne wane, su ne qanitatun, masu biyayya, wato muti'atun li azwajihinna, masu biyayya ga mazajensu, hafizatun lil ghaibi, waɗanda suke kiyaye mazajen a yayin da ba sa nan, ai li furujihinna wa ghairiha, suna kiyaye farjinsu in mijin baya nan ba za su shigo da kwarto ba, sannan kuma in mijin baya nan za su kiyaye ne kayan abinci, ba za ka ajiye galan din mai kafin ka je ka dawo a sati ɗaya ya ƙare ba. Fi ghaibati azwajihinna, idan mazan ba sa nan, bima hafizahunna Allah, da abin da Allah ya kiyaye su da shi, haitu awsa alaihinna al azwaj, yayin da Allah ya yi wa maza wasiya su kula da mata, to su ma mata su zamo haka. Don haka Allah ya bada siffan mata na kwarai, siffofi biyu Allah ya bayar. Allah ya ce fasalihatu, mata nagartattun mata nagari, qanitatun, masu biyayya ne, hafizatun lilghaib, masu kiyaye mazajen ne in ba sa nan, wa'annan su ne nagartattun mata. To kaga qanitatun, biyayya shine sirrin mace a gidan miji, ta zamo mai biyayya. Wato mace sai ta zamo tsaka, ta yadda cewa mijinta shine oganta, ta yadda mijinta shine oga. Ka san a Najeriya in ka ce oga, to harka sai ta yassa, to sai ta dinga yi wa mijinta yassa, to sannan za a samu zaman lafiya, kuma ta ɗaukaka a kan shi, ta dawo tana juya shi daga baya yadda ta so. Amma ita in ba ta yadda da yassa ba, mijinta ya mata abu sai ta rama, mijinta ya shigo gida ran shi a ɓace, ita ma ta ɓata rai, ta ce in ɓata rai ne mu an kai mu iyawa ne ma, ita ma ta shamur. Mijinta ya yi faɗa, ita ma ta yi faɗa, ta ce ba a fi ni sautin ba fa. In ya zagi, ita ma ta zagi, in ya duka, ita ma ta fara dambe, to bala'i ya zo kenan. A'a, sai sun zamo qanitatun, mace mai yadda cewa mijinta shine oga, sirri kenan, ta yadda da wannan. Idan ya shigo yana fishi, ta ɗumama ruwa, ta kai mai ruwa. In kuma da akwai electric heater ne, ta ce mai mai gida, na riga na kunna heater na ruwan nan ya yi ɗumi, zai yi kyau ka shiga, in kai wanka sai ka zo ka kwanta, za ka ji daɗin bacci mai gida. Kaga ta nuna ne daɗin shi take so, so take shi ya ji daɗi, damuwanta kenan. To inda ya shigo ne ran shi a ɓace, tana ce mai mai gida, in wanda ba su da electric heater ne a bayi, ta ce mai mai gida, na ga yadda ka shigo, na ɗora ma ruwan ɗumi, don Allah ka samu gayi ka yi wanka, in ka yi wanka sai ka zo ka kwanta, ka kwanta za ka samu bacci mai daɗi, za ka ji ka natsu mai gida. To ko da a ce ya ce shi ba zai wankan ba, ya san kin yi mai abin arziki, to za a ga daga nan ya fara saukowa, daga nan ya fara dawowa. Amma ya zamana cewa kin ga ran shi a ɓace, sannan ke ma kuma kin murtuke, kin ce ai ba a fi ki iya murtukewan ba, bala'i ya zo. Mata su yadda cewa mazajensu su ne ogannunsu. Kar ki yadda mijinki ya zamo abokin faɗanki. Ki bar wasiyyan Turawa. Turawa abinda suke nuna miki shi ne ai equality ne, you are equal, da ke da mijinki duk ɗaya kuke kawai. A'a, ba haka ba ne. Da akwai equity, da akwai kuma equality. Abinda ake nufi da bambancin wannan kalmomin guda biyu, in aka ce abu ainihin is equal, duk ɗaya ne, ba bambanci kenan. A'a, abinda ake nufi shine equity, wato adalci. Adalci wato ya kasance wannan da aka ba namiji rabon gado biyu, aka ba mace ɗaya, to wannan an yi equity kenan, an yi adalci ne, saboda namijin kuma shi zai dawo ya dinga ci da ita, ita kuma kuɗinta sai a dace da shi. Don haka, haka rayuwar musulunci take. Ana so ne a yi adalci, ki lallaɓi mijinki, ki ba shi haƙuri. Idan ya taho shi ne kin yi wani abu ne daidai ne, amma ashe bai fahimta ba, ya zo yana yaya aka yi kaza da kaza da kaza, ba na son kaza, to karki ce mai, to kai kuma daga amma abin arziki, subhanallah, abu ya lalace. Sai ki ce don Allah ya haƙuri mai gida, Allah ya huci zuciyarka, wallahi hankalina ya tashi na garanka ya ɓaci, subhanallah, barin ta, subhanallah, barin kauda abin nan, ki kauda shi, ki gyaggyara komai, ki ce mai gida don Allah ya haƙuri. Idan hankalin shi ya kwanta, ya sha ruwan sanyi, in mai shan shayi ne ka haɗo mai shayin shi kofi ɗaya ya kurɓe, sai ki ce mai gida abin nan ko da nai ɗin nan na yi ne saboda kaza da kaza da kaza. Sai ce au, to ai ban gane ba ne, to ya baki faɗa min ba? Ta ce a haba mai gida, lokacin da ranka ya ɓaci kuma in na ce zan ma bayani, ai sai mai magana kana faɗa ina faɗa, ai bai dace ba haka, ai ba na so ranka ya ɓaci. To gobe in ya shigo gidanki ya ga wani abu ba faɗa zai yi ba, zai ce mai wance ya kika yi kaza, saboda ya san kina abu da lissafi, amma in kin mayar me da fada goma fadan zai an dinga fada kenan kun lalata gidan kenan ku zauna a gida ku ga duk ke kin fita a ran shi na ya fita a ran shi duk kun tsali junan ku duk kun tsalgi junan ku duk ba wani abu bane saboda in wannan ya hau sai wannan ya hau kamata in wannan ya hau sai wannan ya sauka Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye su ma matan haka ne haƙƙi ne akan mu in ka dawo ka tarar da matarka tana fishi to hakan nan kai ma sai ka tsaya ka fahimci menene fishin inda akwai yar wata waka wacce in kai mata waka tana jin dadi kai mata waka in akwai wani kirari da kake mata kai mata wannan kirarin ka jinjina mata ka ce sai wance ka dan ja kuma tinta sai ta dariya sai yanzu kuma daga nan an dawo an sasanta kai ma sai ka ji dadin bacci a gida da haka jama'a don Allah a kula da wannan matuka idan gida yayi kyau za a samu yara na gargaru waɗanda suke na tsatsu masu hankali su taso su rike mana ƙasa lafiya lau wannan siffa na ƙanitatun ita ce babban siffar matar aure babban siffanta musulma Allah ya ce fasalihatu salihan mata to su ne ƙanitatun masu biyayya siffanta na farko kenan shi yasa iyayenmu in an aurar da yarinya sai su ce zaman aure shine yina yi bari na bari shikenan to wannan abin yanzu da aka rasa yanzu in aurar da yarinya sai dai a zo ana ce ma to namiji ba dan goyo bane namiji dan kunama ne in kin goya shi sai ya harbe ki idan ya kira ki na farko karki amsa ki dan yi shiru tukunna sai ya ƙara kiran ki na biyu sannan ki amsa idan daga ya kira ki kiran farko kina amsawa to zai rena ki menene yarinya za a kawo maka ita kafin a kawo ta duk an gama lalata ma ita sannan sai a kawo maka ita daga wani abu ya faru sai ta ce dama an ce ne kaga a ce an mata hudu ban biya shi yasa mata in an kawo amarya abu na faruwa wani rashin fahimta na faruwa tsakaninta da ango sai ta ce dama an ce kai to an ce ne kuma waye yace din ashe duk an riga an kunsa mata sharri kafin a kawo ta don Allah mu daina don Allah mu kiyaye wannan aya ina ƙara jinjina ta sirrin zaman gidan miji kenan fasalihatu salihan bayi mata nagartattun matan aure su ne ƙanitatun me yina yi bari na bari ƙanitatun masu biyayya wallahi ta khafuna nusuzahunna Allah yake to matan da kuke tunanin fandarewansu inda al'ada ta Qur'ani an kawo mutanen kwarai kuma sai a kawo mutanen banza su ma a faɗi yadda za a yi da su to Allah dai ya san da wannan sai Allah yake to matan da kuke jin tsoron za su fandare fa izuhunna to ku fara musu wa'azi fa khawifuhunna Allah ku ba su tsoro ku tsoratar da su Allah ku ce ku ji tsoron Allah wance kin tsoron Allah kudin su matan ne kana ce mata wance din tsoron Allah ita ko a jikinta to in kun musu kudin tsoron Allah ta ki jin tsoron Allah wa'azin nan na wata matan ana fada mata aya tana karasawa akwai wata mata da wata shekara an dan yi shekaru da dama dan an fi shekara 20 wannan magana ina da wata makaranta shekara 20 da wani abu baya na zo makaranta kawai sai aka zo aka same ni aka ce malam nace eh aka ce cikin dalibanka da akwai wata matar aure wance nace to na gane aka ce sun yi fada da mijinta ta biyo shi har kofar gida ta zo tana ne balbali a kofar gida nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace haka ne eh nace to a tura yara a je a kira min ita shikenan aka je a kira ta tazo tana zuwa ta ce malam dan Allah kai haƙuri ina ji an ce kana kira na san an faɗa maka abin da nayi dan Allah malam kai haƙuri nayi kuskure kuma na bashi haƙuri shi ma ya haƙura kuma ka san cewa Allah ya ce inna kai da kunna azim ni fa ne shiru ina kallon ta ni ban ma mata wa'azin ba na kira ta ne ta zo ne mata wa'azin tana zuwa ita ta fara yin wa'azin kawai na tsaya ina kallon ikon Allah ka san Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce amma yanzu mun daidaita da shi na ba shi haƙuri kuma ya yafe mun kuma kaza da kaza da kaza ce la hawla wala quwwata illa billah nace to Allah ya sauke dan Allah ki gyara kake ƙara yin wannan halin a malam ai ba za ka ƙara ji ba ai sai an jima nace to shikenan sai an jima a tafi gida subhanallah da akwai wa'anda su wa'azin ma kana karanta musu ayan wata dama ta ma ki ka sanin ayan wata dama malama ce kana mata wa'azi ne tana ƙarasa maka ayan in ka karanto mata wani hadisin nace malam da Allah ko mutane shiru wannan hadisin da'ifi ne ai albani ma da'afa shi a cikin silsila da'ifa kana mata wa'azi tana ce maka da'ifi ne to wa'ansu hakan nan suke Allah ya sauke fa'izuhunna Allah ya ce ku ba su tsoron Allah ku wa'azar da su in sun ji jin wa'azi wahajruhunna fil madaji'i to sai ku kaurace musu wurin kwanciya i'tazilu ila firashin akhar sai ku yi wani shimfiɗan in an zo kwanciya sai ka daina kwanciya da ita in azharun nushuza in sun bayyana kangara to fa da akwai matar da kai mata wa'azin ta ce malam kakka dame ni da Allah ya ce annabi ya ce kana faɗa min wani ƙabli da ba'adi ita ba ta jin wa'azin to na biyu ka zo ka ƙaurace mata an zo bacci ka yi kwanciya a kan gadon ka koma ka kwanta a tirisita a falo ita kuma kawai sai ta shiga ɗakin kawai ta kunna rediyo sai kiɗa take ji abinta tana rawa kai kuma nan wurin wai ai kai ka ce tunda Allah ya ce an yi wa'azi sun ki ka koma falo ka zauna to ka koma falo ka ji ita tana ta shewa kawai abinta ba abin da ya sha mata kai ta ce subhanallahi to sai nan wurin sai a zo na uku wa'azi sun ki ka ƙaurace mata ta ce oho alarakata ki gona ni ko ba kama ba komai to sai na uku wadribuhunna sai ku duke su darban ghayr mubarrahin dukan da ba zai tada fata ba to a nan wurin idan ka ji wannan to shikenan sai ka yi ta wani bawan Allah ya ce matar shi ta kan gare ya je ya samu malam ya ce malam eh matar shi ta kan gare ya ce to abu ne ne sai ka samu bulala in ka shiga gidan karka dake ta ka shiga gidan ka murfike fuska ka dauki bulalan nan ka gwada tukunna kai kit a in a ainihin a iska ka dake iska shaw shaw irin a ji karan nan na bulala shikenan yace haka yayi ya koma yaje ya samu bulala shi lafiya ya wasa ta tukunna a iska an ce a ni gida ne haka kuma yace to da da ya shiga gidan wahiya asadun fa idha hiya arnabun thumma fa idha hiya zainabun da can tana zaki sai ta zamo arnab to hakan nan Allah subhanahu wataala yace in an yi wa'azi wa'azi yaki an kaurace kauracewan yaki to sai a samo bulala amma ba cable ba karka da kimatarka da cable ba belt din injin ba karka da kimatanka da belt din injin ba dorina ba ta fata karka da kimatanka da dorina a'a aswakinka da kake yi zaka dan kwankwala mata ko kuma irin towel din nan in ka ɗebi ruwa ko zani ka jika zani da shi ko ka jika towel irin yadda muke muna yara in ka murda tap tap hakan nan da ake da towel to duka irin wannan dukan ake miki ba wai ana miki ka karya ka ba kace ki gidan idan ko ka harba ka wannan duka ba tsari na musulunci ba ba a yadda ka da kimatanka a fuska ba haramun ne ka duke ta a fuska ba a yadda ka karya matarka ba ba a yadda ka targada ta ba ba a yadda kai ta kwalla da ita ba duk wannan zalunci ne abin da yake nan sai ka dake ta kawai dukan da yake ba zai ainihin tada mata fata ba ka dan daddake ta inda ya danyi ka dan nunnuna mata dai bacin ranka in lam yarji'na bil hijrani idan ka guje ta wurin kwanciya ko a jikinta to sai a kai ga duka fa in ata'anakum in matan ku sun muku biyayya kai wa'azin sai ta ce ta tuba ko ka kaurace mata tace mai gida ya hakuri mana nawa dawo cikin daki to kaga an daidaita ko kuma aka kai ga duka ka dan abin nan ka dan da keta da asuwakinka shi yasa yana da kyau din nan asuwaki kana da shi mai dan tsayi dai kar da ya wuce zira'i daya ya zamana shi ne ana goge baki kuma ana dai waliya fiha ma'aribu ukhra in sun yi biyayya fi ma yuradu minhunna abin da ake so fala tabagu ay tatlubu alaihinna sabila kar ka ƙara neman wani abu kuma game da ita ma'ana karka zalunci matarka an yi wa'azi ta shiru shikenan an yi kauracewa ta shiru shikenan an yi bulala ne ta shiru shikenan kada kuma daga baya ka zo kana neman ta da wani fitina shine fala tabghu ay fala tatlubu alaihinna sabila tariqan ila darbihin da zulman, karka nemi hanyar da zaka dinga dukan matanka dan zalunci, dan matarka ba jaka bace. Inna Allaha kana aliyan, lalle Allah subhanahu wata'ala madaukaki ne, kuma kabiran Allah subhanahu wata'ala ne girma ne. Fahadaruhu, ku kiyaye Allah an yu'aqibakum, kada Allah ya muku uquba in zalamtumuhunna, idan kun zalunci matanku. Wanda ya zalunci matan shi, to Allah subhanahu wata'ala zai mai uquba akan haka. Wannan aya kenan ta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Da akwai darussa da dama wanda zamu iya fahimta game da wannan aya. Daga cikin darussan da Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim, sai malamai suka fahimci cewa idan miji ya kasa ciyar da mata, to fa maganar ar-rijalu qawwamuna din nan ya tashi kenan. Idan ya kasa, in ya kasa ko ya gaza ciyar da ita, to kaga anan wurin an samu dalili na warware aure, a inda malamai suke cewa al-i'saru bin nafaqati wal kiswati. Idan miji bai iya ciyar da mata, to shari'a za ta iya raba auren saboda ya kasa ciyar da ita. Idan matan ta nemi ya ci da ita din ya gaza, to ana da daman a raba auren saboda ya kasa ci da ita. Kasa ciyarwa ɗaya ne daga cikin dalilan da zai sa mace ta kawo ƙara mijinta. Ta kawo ƙaran shi, to meye kike ƙaran shi? Tana ƙaran shi akan baya iya ci da ita. Kai wani menene? Yace gaskiya yanayin rayuwar ne. To me kake bata? Yace 300 yake bata. Ƴaƴanta nawa? Ƴaƴanta 3. 300 kaman yaya? Wai shi za su ci abinci da ita da ƴaƴa 3 su karya, su ci abincin rana, ci abincin dare a naira 300? Yace to ka gyara, za mu baka sati ɗaya ka je ka gyara, ka dinga yin cefa ne sosai, 300 bai ba. Ya gaza duk daman da za a bashi, ya gaza. Alƙali yana da daman da zai raba aure saboda wannan 300 ko breakfast ba za ka ishe su ba, ballanta na abincin rana ko na dare. To wannan aya ta nuni akan cewa mace tana iya kai ƙaran mijinta akan baya iya ciyar da ita, domin alƙali ya dawo da shi kan hanya. Sannan daga cikin darussan da zamu fa'idanta daga wannan aya mai girma, da akwai matsala ta nushuzi. Nushuzi shine kangara, wato mace ta kangare wa mijinta. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan magana a cikin wannan aya cewa akan iya samun macen da ta kangare wa mijinta, ta riga ta raina shi, ta riga ta mai da shi wani solo biyo, ta riga ta mai da shi wani mijinta ce, wani ya ce ai shi ba mijinta ce bane, shi mijinta kalla ne. Ai ba ma sai ta ce ba, in ta kalle shi kawai sai dai ya narke kawai, sai abin da ta yi. Ya ce shi ba ma mijinta ce bane, mijinta kalla kenan. To kada mutum ya zamo mijinta ce, ko kuma ya gama lalacewa har ya koma mijinta kalla. To Allah ya yi magana akan waɗanda suke wannan wa'azi ake musu, a nuna musu Allah subhanahu wa ta'ala. Daga wa'azi mataki na farko sai mataki na biyu shine a ƙaurace mata a ainihin rashin saduwa da ita kenan. Idan wannan ya gagara kuma sai mataki na uku shine abin da ake nufi da duka. Wannan duka ainihin kamar yadda ne bayani, dukan da ba zai karya kashi ba, dukan da zai gyara, ba dukan da zai tada fata ba, ba notion ta mutum zai yi ya fasa mata hanci ko makamancin haka. Duka irin wannan in mutum yi wa mace in mutum yi wa matan shi dukan da ya nakasata, to wajibi ne sai ya biya diyan wannan, wajibi ne sai ya biya diyan wannan nakasa. Kamar malamin makaranta ne, idan ya kasa, in ya nakasa ɗalibi, to shi ma shari'a ta ce wajibi ne sai ya biya wannan nakasa. Waɗannan darussa kenan da suke cikin wannan aya ta suratul nisa'i, da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan tsarin zamantakewa na gida. Ana yin tsari ne akan biyayya, ana yin tsari ne akan cewa kuma da akwai na gaba, da akwai wanda zai ce ayi ayi, da akwai kuma wanda zai ce a bari a bari. Idan rayuwa ta zamo ba mai cewa ayi ba mai ba mai cewa a bari, to gida ya lalace kenan. ƴaƴa ma sai su rena ubansu. Ayar da ke gaba da wannan ita ce ayar da Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Bismillah.
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
إن الله كان
عليما خبيرا.
نعم ورن فبعثوا دا أكوي قالت ألا نباء قد أتي فبعثوا إن أكتي فبعثوا كما يعظمون معنا دبن كينا يجي أتي فبع فبع فبعثوا فبعثوا فئلي أمرني سي أنجيش دا معنا أمرني دا سيغان أمرني دا كما kun akan ba'un tare da kalkalan da ke tattare da ita sauran cikin harufan koto da jadin wato harufan kalkala. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha jawazat al-mukhalafa, idan wannan sabani tsakanin miji da mata abin ya wuce iyaka, ya wuce matsayin mu'alaja gyara, an yi a gyara yaki ma bayyana zaujin tsakanin miji da matan. In khiftum in alimtum ya wulatul umuri, idan waliyan mata da mijin sun san, wasulaha al'imma da kuma salihan shuwagabanni sun ji tsoron shiqaqa khilafa bainihima, cewa matan nan da mijin nan ba za su fahimci juna ba, an fahimci cewa ba za a fahimci juna ba, bayyana zaujin tsakanin ma'auratan biyu, wal idafa lil ittisai, wannan a bainihima wannan an yi idafa ne domin tawassu'i ne na lugha. Ai shiqaqan bainihima, in kuna jin tsoron a sabani tsakanin su, wa in khiftum shiqaqa baini, kaga shiqaqa baini mudafu wa mudafu ilayhi ne, shine malin yace wannan ittisai ne fil lugha, amma asalin maganan wa in khiftum shiqaqan, in kun ji tsoron sabani bainahuma tsakanin su, sai Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima, sabanin tsakanin su. An fahimci wannan, shine malam ya ce ittisai ne akai wannan idafan. Faba'athu faba'athu haka ake karanta ta, sai ku aiko ilaihima bi ridahuma, sai ku aiko musu hakaman, idan an buga tsakanin miji da mata an kasa fahimtar juna, shine mai tuwo fatul hukami yace fal hakamani ba'du yub'athani bainahuma bi mujibil qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yace sai a aiko wakili ɗaya bangaren mijin da wakili ɗaya bangaren mata, tunda a zaman yaki wa'azin duniyan nan an yi, kaurace mata an yi, ta ce dama so take ma ya kaurace mata, kaga bai magani ba, dan dukan nan tap 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 an yi, shi ma dai bai magani ba, zaman ya kiyowa. To a nan wurin sai a aiko, sai a tada mutane biyu da waliyin matan da waliyin mijin, a ce to su je su zauna su shawara. Faba'athu hakaman, ai rajulan adilan, a samu namiji adali min ahalihi daga dangin mijin a karibihi, wa hakaman min ahaliha, a samu namiji adali daga bangaren matan, wa yuwakkilu zawju hakamahu fi talakin, sannan shi mijin idan zai turo wakili to zai wakilta shi akan ya bashi igiyan wannan aure, idan har an tattauna an ga cewa auren nan ba zai yiwu ba, to ya ba wannan wakilin nashi dama ya sakan mai matan, an gane wakilcin da ake nufi, ba ana nufin yadda yanzu ake yi ba, a ce to ina wakilin miji, ina wakilin mata, ku je ku tattauna. In an dawo an ce me kuka yi, wallahi yaran nan sun ƙi jin maganar mu, mu alƙali ba mu san yadda za mu yi da su ba, bi yadda kai kawai shikenan. Wannan ba magana ba ce. Abinda ake nufi idan aure ya kici ya kicinyewa, a turo wakilin miji da wakilin mata, ma'ana shi wakilin mijin, mijin ya ba shi daman cewa idan kun tattauna kaga auren nan ba zai yiwu ba, na yadda ka saka min matan. Haka mahofi talaqin wa qabuli iwadin alayhi, ko kuma na yadda idan auren nan ba zai yiwu ba, na yadda kai magana da bakina a biya ni wani abu na sake ta. Shi ne ake nufi. Don haka in dai har an fahimci wannan, idan aka ce alkali ya ce to ajiye da wakilin miji da wakilin mata su yi magana, ba za a taɓa dawowa alkali ba sakamako ba, dole a zo mai da result. Amma yawanci abin da ake yi, alkali ya ce to wakilin miji da wakilin mata su je su tattauna, bayan sati ɗaya sai su dawo, sai cewa alkali mun je mun tattauna amma mun kasa cimma komai, yanzu dai duk abin da kowace shi kenan. Wannan maganar banza ce, ba haka ake ba. Shi miji zai ce wa wakilin shi, ku je ku tattauna akan aure na, idan kaga abin nan yafi dacewa a sake ta, a sake ta. In kuma za su biya mu wani abu ne, ni duk abin da kai ɗayan biyu, ko a bata takarda ko kuma ta biya ni hul'i, na amince, ɗayan biyu kenan. Wato wakilu hi hakama hatil ikhtila'i, ita kuma matan ta ce to ni wakili na, na wakilta ka kai magana da wakilin miji na, in sun yadda tunda ni dai ba na son shi, zan bashi kaza a raba auren. To sai wakilan su zauna, in suka zauna to kai ne nake gani kaza, kai ne nake gani, a'a muna ganin dai, ko dai a tara yaran nan dan ƙara musu nasiha, ko za su fahimci juna, kai wane zo mana, yaya ne matan nan take maka, ai gara kai haƙuri, ke ma wance ki haƙuri, a haɗa su wuri, a to an fahimci juna. Sai a dawo wurin alƙali a ce to alƙali gaskiya da bai suna da saɓani, amma yanzu sun yadda za su zauna, a sallami shari'a shikenan. A'a an buga an buga an buga ba yadda za a yi, to ke yanzu abinda za a yi shikenan, koma kai ma koma, kai wakilin matan nan mun ba ta saki daya, sai a dawo wurin alkali a ce to alkali ka ba mu aiki mun tattauna abin nan ba zai yiwu ba, mun yadda cewa wannan mata mun ba ta saki daya shikenan. A'a ba a mu gaskiya mun wahala da ita, ba za mu sake ta ba, nawa za ku ba mu, kaza za mu ba ku, to ko kun yadda ba ku kaza, eh mun yadda shikenan. To a dawo alkali mun je mun zauna mun tattauna mun samu matsaya akan za ta bashi naira 100,000 a ba takardan idda, shikenan a rubuta an shigar. Wannan matsala na alhakamani, ba a so a dawo wurin alkali a cewa alkali mu dai mun kasa yin komai kai abin da ga ya dace. Wannan ba magana bane, wannan ba magana bane. Ana so ne ku din nan hakamani din ku samu matsaya, ku fada wa alkali shi kuma yayi abinda ake cewa consent judgment, ya zartar da hukuncin da kuka yadda da shi, shi ne abinda ake nufi. A wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a aiko hakan daga bangaren shi da bangaranta, fa yajtahidani, sai wa'annan masu hukuncin su ijtihadi, wa ya'murani zalma birruju'i, in mijin ne ya zalunci matan su ce ne ya daina, in mata ce ta zalunci mijin su ce mata ta daina. Wa yufarriqani a raba auren, in ra'ayahu, in suna ganin raba auren shi yafi, bi khul'in, ta hanyar abiya hul'i ne aula, ko kuma a raba auren kawai. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala ya ce in yurida ayil hakamani, in dai wa'annan masu hukuncin guda biyu sun zo sasantawa ne, islahan suna son gyara, yuwaffiqillahu bainahuma, to Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da su, baina zawjaini, tsakanin mata da mijin, ayuqaddiruhuma ala ma huwa ta'a, Allah zai datar da su akan abin da yake biyayya, min islahin, na daga gyara aure, aw firaqin, ko kuma rabuwa. Inna Allaha kana aliman, lalle Allah masani ne da kulli shay'in, da dukkan komai. Khabiran, Allah subhanahu wa ta'ala kuma masani ne bil bawatin, da abin da ake boyewa, kazzawahir, kamar yadda Allah yake masani ne game da abin da yake zahiri. Yadda ka san Allah ya san zahirinka, to hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ganin ka batini, tsirara take ba abin da zaka boye wa Allah idan shi mijin makeitaci ne to Allah ya sani da akwai abin da ake yi wa mata su kuma wato har darasi ake ba su darasin nushuzi darasi na nushuzi ma'ana a karantar da mace yadda zaka zamo kangararriya dan haka sai a ce rabu da shi kawai ki dinga ne kaza ki dinga ne kaza ya kasa gane kanki idan ya ce to shi a abin nan a biya shi kudin shi ya ce a'a sai a'a ai ita bata ce ba ta son ka ba gashi nan dai tana gidan da sunan auren amma kuma ya kasa gane kanta to wannan bayani nayi a darasin da ne na kwanakin baya ne bayani akan shi alkali in ya fahimci haka ya gane an bata darasin nushuzi ne to sai alkali ya raba auren kuma ya tilasta ta sai ta biya kudin ta da ya kashe kudin da ya kashe akan ta na wahala sai ya sanya alkali sai ya sanya sai ta biya tunda abin kangara ne duka irin waɗannan abubuwa ne wanda ya zama dole iyaye su dinga kulawa yawanci abin da ke faruwa ana barin abubuwa ne su lalace a hankali abubuwa suna lalacewa har abu ya zo ya fi karfin jama'a ya fita daga control kamata iyaye da shi kanshi miji ya sa ido ya kula da matar shi kar ya bari ta fandare so da yawa na kan faɗi wata magana wato idan ka gama ta tafan dare to yawanci ka tuhumi mijin shine sababin fandarewanta domin an dauko yar mutane in budurwa ce aka auren maka da ita an auren maka da ita lafiya bata san komai ba sai yadda kai da ita to kai ka bude mata kofan da za ta rena ka har ta fandare din shi yasa nake tuhumar maza akan wannan amma tun farko idan ka nuna mata kai ga yadda kake babu ƙarya kai ba dan ƙarya bane wance eh ni iyakan ƙarfi na kaza ne bazan yi sata dan mu ci haram mu shiga wuta ba ga abin da zan iya ki yi hakuri da haka tun ma kafin ka aure ta wance eh kin ji sana'a ta kaza ce idan na ce zan miki kaza to ƙarya nake yi sai dai in sata zan yi za ki iya aure na akan cewa ga irin zan rike ki da amana zan kare miki mutunci amma ga irin yadda ni nake rayuwa a yanzu iyaka inda Allah ya aje ni kenan kin amince eh ha amma ka zo wurin mata tana mata barazanan cewa kai kaza kake ci kai da kaza kake breakfast kai da kaza kake lunch kai dinan ka kaza kai baka iya maimaita cin abinci iri daya a sati daya idan ka ci shinkafa wannan satin to ba za ka ƙara ci ba sai bayan sati daya sai dai ka ci macaroni sai dai ka ci kaza sai dai ka ci couscous sai dai ka ci ka dinga mata ƙarya kenan yau kana plantain ne gobe kana irish ne jibi kana kaji ne gata kifi kake ci kitta kwai kake ci ka dinga mata ƙarya iri ran da ta zo gidanka ta tarar da ba haka ba to Allah kaɗai zai raba ku amma ka nuna mata gaskiya idan ta zo gidan ka nuna mata Allah kake so amma yarinya ta zo gida kana yin aure auren ku sati daya ka dauko mashin ko mota ka goya ta wai za ku je ganin dangi tun ba ke wata daya ba a gidanka ka fara koya mata fita to nan gaba kuma sai ka zo kana cewa mutane wallahi ni matata ta cika yawo kai ka koya mata yawo amma tunda ka aure ta ka nuna mata fita in bai zama wajibi ba ba a yi a haka za ka tarbiyyance ta ita kuma a haka za ka tarbiyyance 'ya'yanka in ta haifa amma mu mazaje muna da laifi sosai mu ne muke buɗe wa matanmu abubuwa bayan mun rene su akan haka sun saba da haka to daga baya kuma lokacin da babu to kuma lokacin kuma sai ka ga an zo an shiga cikin matsala akan komai ne akwai abubuwan da daddawa akwai nauyin faɗa amma wani lokaci karatu yakan sa dole a faɗa ko da akan kwanciya ɗin ne da iyali wani saboda takarci yana so ya wuce iyaka inda Allah ya aje shi, ya sha kwaya kaza, ya sha magani kaza, a jika ne kaza, yi ta kaza da kaza, har ya saba da iyalin a haka cewa shi idan ya zo sai ya yi awa daya, sai ya yi sau biyar a dare, sai ya yi kaza da kaza da kaza, har a kai lokacin da jikin shi zai daina daukan waɗannan kwayoyin da yake sha don ya zama dan kwaya, magungunan da yake sha duk jikin shi ya daina dauka, lokacin kuma ya zo ba zai iya mata komai ba. Sannan kuma a lokacin ita kuma ta ce ita wallahi ta saba, daga nan sai fitina. Duk abin da kake yi ko bangaren kwanciya ne, ka tsaya yadda Allah ya aje ka, kar ka zama dan kwaya ko dan shaye shaye. Bangaren ciyarwa, ka tsaya yadda Allah ya aje ka, kar ka zama dan kwaya ko dan shaye shaye. Bangaren tufatarwa, ka tsaya yadda Allah ya aje ka, kar ka zama mahaukaci ka je ka dinga ciwo bashi kana bawa matanka tufafi. Inda za ku zauna, ka tsaya inda Allah ya aje ka, kar ka je ka kama hayan gidan naira 500,000 kuma ka san ba za ka iya dorewa ba a kai. Duk abubuwan da za ka yi, ka tsaya iyaka yadda Allah ya aje, kar ka zama mahaukaci. To dan kwaya shi ne kawai abin da yake gaban shi yake, ko yana da kyau ko bai da kyau, kar ka zama dan kwaya a gidanka. Ai aljununu fununu, wata kwayan ba shan ta ake ba, kai kake mai da kanka dan kwayan ko baka sha kwayan ba. Ya kamata mazaje mu kula da wannan, mu dora iyalanmu akan turban da zamu dawwama akai. Ku kuma mata, don Allah ku yi hakuri da mu, ku yi hakuri da mu, musamman yanayin rayuwar nan da ake ciki. In kin ga mijinki ya dauko hanyar ƙarya, ki fada ne mai gida, rayuwar nan da muka dauko anya zamu dore akai. Mai gida ban da damuwa, kai mana iyakan abin da zamu iya yi, wanda zamu tabbata akai mu tsira da mutuncin mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu, Allah ya sa mun ji mun fahimta. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu kuma gobe za mu tashi a aya ta gaba, abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Kurakuran mu Allah ya gafarta mana, dama mu masu kuskure ne. Allah ka shirye mu, Allah ka shirye matan mu, Allah ka shirye zuriyar mu, Allah ka albarkaci gidajen mu, Allah ka ba mu yadda za mu yi. Allah karka sa a ji mu, Allah karka sa a ji mu, Allah karka sa a ji mu. Allah ka ba mu yadda za mu yi game da abin da za mu ci, da abin da za mu sha, da tufafin da za mu sa, da matsugunni mai yalwa, mai albarka inda za mu zauna da iyalanmu. Allah dukka azurta muka rufa mana asiri duniya da la'ira. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum. Masha Allah.